Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 7 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar na zargin Koriya ta Arewa da ci gaba da inganta makamanta. ‘Yan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma’aikatan gwamnati ba sun ce ana iya cimma jituwa kafin cikar wa’adi. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da wani yunkuri na binciken harkokin kasuwancinsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar kula da kaura ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 60,000 ne rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cikin watanni uku. To koyaushe hukumar zaben Najeriya za ta dakatar da bada katin zabe?
Ta ce Juma'ar nan 8 ga watan nan na Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rajistar zabe ga waɗanda suka yi rajistar amma ba su karɓi katin ba.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin cewa Koriya ta Arewa ta dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke yaba da abin da ya kira matukar ci gaba a daidaitawarsa da Koriya ta Arewa, tare kuma da tsaye da ranar ganawa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar. Ya kara da cewa a matsayin wani bangare na wani sabon salon diplomasiya ta wurjanjan, muna ci gaba da dagewa wajen shimfiɗa matakan zaman lafiya a yankin ruwan Koriya. To amma shugaba Trump ya amsa cewa akwai sauran aiki, sannan ya tsaida ranakun 27 da 28 don ganawarsa ta gaba da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a kasar Vietnam. Tuni fajar shugaban Koriya ta Kudu ta yi lale marhaban da wannan labarin. ‘Yan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma’aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba. Suna masu jaddada cewa ana iya cimma yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan kwanaki masu zuwa, amma kuma sun nuna cewa har yanzu akwai sabanin ra'ayi kan wasu muhimman batutuwa. Kwamitin na jam'iyyu biyu da kuma bangarori biyu wanda aka dora ma alhakin tsara yadda za a inganta tsaron kan iyakar Amurka kafin wa'adin tafi da gwamnati ya cika a ranar 15 ga watan Fabrairu sun gana a keɓe da manyan jami'an kwastam na kare iyaka. Ganawar ta auku ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada buƙatarsa ta kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai ma taso ba. Babu wani ɗan siyasar da ya kamata ya fuskanci haka, wannan shi ake kira tozar ta shugaban ƙasa. Wannan abin takaici ne kuma illa ce ga ƙasarmu, a cewar Trump jiya Laraba, bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa. Trump ya cicciki chairman ɗin kwamitin Adam Schiff, wanda ɗan damakarar ne kuma fitaccen mai sukar Trump. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kafayen Amurka sun yi lale tare kuma da kafa-kafa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin Danang na ƙasar Vietnam. Labarin wannan ganawar da za a yi shi ne labari mafi girma kan manufofin harkokin waje da ke kunshi cikin jawabin makomar ƙasa da shugaba Donald Trump ya yi shekaran jiya Talata. Ya ce tuntuɓar juna da Koriya ta Arewa, wadda ta biyo bayan wata muhimmiyar ganawa da aka yi a Singapore a watan Yunin da ya gabata, wani babban ci gaba ne da gwamnatinsa ta cimma. Wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya ce muna fatan shugabannin biyu za su ɗau takamaiman mataki kuma mai yiwuwa a ganawar da za a yi a Vietnam. Shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce akwai hujjar sa ran cewa gwamnatin riƙon ƙwarya za ta yi nasara. David Serrer ya ce bayan rattaba hannun da aka yi kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya, al'amura sun inganta matuƙa idan aka kwatanta da lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Riyad Machar ya gudu daga Juba a shekara ta 2016. Shiyar a shekaran jiya Talata ya ce gwamnati na riƙe da ƙarin yankuna, kuma akwai matuƙar aniya daga ɓangaren mutanen Sudan ta Kudu ta ganin an samu sahihin sauyi. Amurka na ƙoƙarin sake bayar da tabbaci ma ƙawayenta cewa ba watsi za ta yi da su ba, kuma ba za ta daina haɗa kai da su wajen yaƙar ƙungiyar ta'addancin ISIS ba, duk da shirin janye sojojin Amurka daga Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi ga taron gamayyar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da ISIS mai mambobi 79 a jiya Laraba a birnin Washington DC. Yana mai cewa a yayin da tsarin ya canza, burin Amurka bai canzawa. A baya shugaban Amurka ya bayar da mamaki da dama daga cikin ƙawayen Amurka, kai har ma da wasu daga cikin komandojin sojojinsa, bayan da ya shelar yin galaba kan ISIS a watan Disamba. Ya ƙara kuma ko kuma ya bayyana cewa sojojin Amurka kimanin 2,000 da ke Siriya za su dawo gida. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na zargin Amurka da aikata nau'in mulkin mallaka a yunkurinta na kawar da shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Wannan caccika da Erdogan ya yi ta baya-bayan nan da zammar mara baya ma aminsa Maduro na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙara matsin lamba ma ƙasar Turkiya da ta kawo ƙarshen goyon bayan shugaban Venezuela wanda ya zama turmin tsakar gida shalubudi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aƙalla mutane 60,000 ne rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu a arewa maso gabashin ƙasar a cikin watanni 3 na baya-bayan nan. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato IMO ta ce sabunta hare-haren mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar raba mutane 59,200 daga gidajensu a watanni 3 da suka gabata. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta gargaɗin cewar rikicin na arewa maso gabas na ƙara taɓarɓarewa ne saboda yadda maharan ke samun sabbi kuma manyan makamai. Majalisar cikin wata sanarwa da ta fitar jiya a birnin Geneva ta ce 'yan bindigar Boko Haram da suka shafe kusan shekaru 10 suna ta da ƙayar baya. Sun yi sa ayyukan agaji ya ƙara taɓarɓarewa a jihohin Borno, Yobe, Adamawa da kuma Ifan Tsama zuwa ƙasashen yankin tafkin Chadi. Yawan mutanen da rikicin ya raba da gidajensu a watanni 2 ƙarshen shekarar bara ya fi adadin waɗanda rikicin ya daidaita a shekaru 2 da suka gabata. Bisa ga dukkan alamu kuma, ita ma rundunar sojan Najeriya ta amince cewar rikicin ya ƙaru sosai a watanni 3 da suka gabatan. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, ke cewar duk da ƙalubalen da aka fuskanta a watanni 3 da suka gabata, yanzu haka ana kokarin daidaita al'amura domin sojojin Najeriya sun sake kwato garin Baga, kuma yanzu haka na kai wasu harare tare da haɗin gwiwar sojojin kasashen yankin tafkin Chadi mai take Operation Ancient Tafki don tabbatar da tsaro a arewacin jihar Borno, da kuma ƙarin wasu harare na musamman mai take Operation Maza sun zo don kakkaɓe burbushin 'yan Boko Haram a dazukan Sambisa da Alagarno. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce yanzu haka akwai kimanin mutane 249,000 a sansanonin 'yan gudun hijira da suka cika suka batse, wanda kuma sansanin da ke Mangono shi ne ya fi cika sosai. A bara kawai, majalisar ta ce kimanin mutane 700,000 ne ke cikin matsanancin bukatar halin neman taimako. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan, har yanzu dai muna Abuja, inda za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce a ranar Juma'a mai zuwa 8 ga watan Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rijistar zaɓe ga waɗanda suka yi rijista amma ba su karɓi katin ba. Kakakin hukumar zaben ya faɗi haka ne a wani taron wayar da kan masu zaɓe da muryar Amurka ta shirya jiya Abuja. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce Juma'ar nan 8 ga watan nan na Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rajistar zaɓe ga waɗanda suka yi rajistar amma ba su karɓi katin ba. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya bayyana haka a zauren wayar da kan masu zaɓe da muryar Amurka ta shirya Abuja gabanin zaben nan da mako ɗaya da wuni biyu.
Da misalin ƙarfe 3 za a rufe ba da kati, wanda ya rajista bai karɓa bai hanzarta je ya karɓi nasa a ƙaramar hukumar gurin da ya yi rajista ɗin. Idan ka yi rajista a ƙaramar hukumar ƙanƙara, to ka tabbata ka je ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar ƙanƙara ka karɓi katin ka. Na kira kankara ne ba wai don na san kaman amma na su ta wajen san kafi karfi.
Yawanci lokutan da aka yi zaben na bai kamar na 2015 na san an dage zaben sai ana gab da zaben aka kara, wasu ina jin wajen mako biyu ne aka kara. Yaya wannan akwai wannan tunanin ko babu?
Ko a 2015 da matsala ce ta faru aka kai ga dagawa. Alhamdulillah a yanzu ba mu ganta ba, ban ma fatarta kuma idan ba wata matsala ba abin da zai kai ga a buƙaci daga zabe.
Taron da ya karkashin jagorancin Grace Alheri Abdu daga Washington ya samu halartar kungiyar ma'abota kafafen labaru da matasa masu katin zabe.
Suna Sambo Jibril Jada. Yadda bayana in har haka abun yake za a yi zaben da ba taba samun ingancin shi ba Najeriya gabaki daya.
Da daga magana ce kawai za a fahimci adalcin zabe, kai ka gamsu.
Gaskiya yadda ya faɗa ni in har hakan ne suka shirya, gaskiya na gamsu da wannan tsarin da suka dauka na gudanar da zabe na 2019.
Assalamu alaikum, sunana Hawwa Abubakar. Gaskiya suna yi ya kokarin su, Allah kuma ya musu jagora.
Bayan haka me zaki ce, me kike so ki ga an yi wata kila wanda ba a yi ba?
Eh to, ina son dai da ake yin zabe haka kamar za a je a yi zabe irin ƙauyuka haka, ya kamata a samu musu masu aiki wanda za su yi yawa haka ma'aikata. Su ne muke roko da hukumar INEC ta ƙara mana ma'aikata inda ake yin zabe, saboda wani lokaci za ka je haka ga an yi layi, mutane sun yawa sosai haka, amma wani lokacin kafin ma a so kansu damuwa ne.
Grace ta ce muryar Amurka za ta bi rumfunan zabe a dukkan faɗin Najeriya don ba da labarin yadda zaben zai gudana.
Daga yau dai ka ga mu fara wannan aiki, za mu karɓi bakuncin mata domin tattaunawa kan wannan zabe. Ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu yi wani gagarumin taro inda za mu ba da dama ga 'yan siyasa, wakilan kungiyoyi, gwamnati, hukumar zabe, jami'an tsaro su yi bayani akan wannan zabe. Ranar zabe ko kuma jajibirin zabe za mu zaga mu ga aikin da aka yi, inda aka kai game da rarraba kayan aiki, kana kuma ranar zabe idan Allah ya kai mu duk ma'aikatan mu, wakilan mu, duk inda suke za su tafi inda aka aika su aiki domin su kasance ido da kunnuwan masu saurare, su san abin da ake ciki. Za mu ba da dama su yi tambayoyi, za mu kasance tare da jaman zaɓe ɗin na musamman domin ansa tambayoyinsu, kuma su san in akwai matsala inda matsalar take domin a ɗauki matakan shawo kan matsalar.
Zaben dai na 16 ga watan nan na kujerar shugaban ƙasa ne da 'yan majalisar dattawa da wakilai, inda ranar 2 ga Maris za a gudanar da zaben gwamnoni da na majalisun jihohi. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru. To daga Abuja kuma bari mu leƙa jihar Borno, inda za ku ji cewa ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi alƙawarin maido da zaman lafiya a Najeriya, musamman arewa maso gabashin ƙasar. Ya faɗi haka ne yayin yaƙin neman zaɓe da yi a jihar jiya. Ga Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
dan takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwan jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yace idan har ƴan Najeriya sun bashi dama zai maido da zaman lafiya a Najeriya da mashiyar arewa maso gabacin Najeriya. Alhaji Atiku ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar Borno don ci gaba da yakin neman zaben kasancewa shugaban kasa da zagudaran a ranar 16 ga wannan wata na Fabrairu idan mai duka ya kai mu. Alhaji Atiku Abubakar din wanda kuma ya kasance tsohon mataimakin shugaban kasa yace zai kokarin samar da ayyuka ga matasa da ma dai ta wasu al'amura da ce suna tafiya ba daidai ba a kasar nan.
To idan kun zabi PDP na son yin alƙawari za mu dawo da cikakken zaman lafiya a North-East a Najeriya. Za mu dawo da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Kuma duk wani wanda ya sani bai sani da wasa ba, bai sani da warji ba, bai sani da tsoro ba. Bayan da mun dawo da zaman lafiya, na yi muku alƙawari kowa da kowa zai koma local government nashi, kuma a samo musu sana'an yi, matasa a samo musu aikin yi, makarantu a bude, asibiti a bude, talaucin da yake cin mu mushare ta.
Alhaji Atiku Abubakar ya ci gaba da yawa al'umman jihar Borno alƙawari da ma taɓa alƙawarin da ya ce jam'iyyar da yake ciki da ta yi, wato jam'iyyar APC, amma kuma bata cikawa al'ummar ba.
Shekaru uku da rabi da suka wuce ai kun zaɓi APC, sun ce ne za su dawo da zaman lafiya, sun dawo da zaman lafiyan, sun ce za su ba matasa aiki, sun dawo, sun ce za su tada tattalin arzikin ƙasar nan, sun tayar maƙaryatan banza da wofi masu cin amanan mutane, don haka kar ku kuskura ku zaɓi jam'iyyar APC, ba jam'iyya ba ce ko kaɗan. Na san dai ba ku da tsoro, kuna da tsoro ne? Idan ba ku da tsoro ku faɗi abin da zan faɗa dinnan. Buhari must go, banji ma Buhari must go.
Shi ma dai ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP Alhaji Muhammad Imam ya yi ɗan takaitaccen jawabi a wajen wannan taron kamar haka.
Dama mun san ku al'umman jihar Borno da wannan tarbiyyar, kuma mun tabbata ma His Excellency ana ce Borno state na APC ne, ƙarya ne. Borno state na PDP ne. Saboda haka babu lokaci.
Yayin da ya rage yan makonni a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka, yan siyasa da dama na ci gaba da zafafa yaƙin neman zaɓe a wurare daban-daban, kama daga unguwanni, ƙauyuka har zuwa birane, na neman daman shugabanci ga 'yan Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa ƙarfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka waiwa.
Yawanci maza ba su riƙe haƙƙin aure ba, kuma matan na abinda suka yi bayani a kai suna da gaskiya, saboda idan aka riƙe haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin, ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiya kan batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da mata Fulani suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yin cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna badala. Bayan jin ta bakin ɓangaren matan, yau shirin ya gayyaci shugabannin ƙungiyar Miyar Ta'alla domin jin yadda za a shawo kan wannan matsala. Waɗanda wakilin Mustapha Nasiru Batsare gayyata kuma a yau su ne.
Sunana Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na kungiyar makiyayan dabbobi ta Najeriya ta Miyar Ta'alla.
Sai kuma sunana Muhammad Rabiu, memba na Miyar Ta'alla.
Na'am.
To bari mu fara da shi sakataren labarai. Da farko an dai shimfiɗa kun ji matsalolin da kenan bayan da ita
wato su manyan shugabannin kungiyar Meti Allah na ƙasa suka fara yunkuri na hana tallar nono ga su mata. Akwai matsaloli da su matan suka ce tabbas akwai su. Babbar matsalar shine rashin kula daga su ko kuma in ce ku mazan fulanin. Me zaka ce game da wannan zargi da ake ko kuma bayani da su matan suka yi?
A gaskiya san ce ba wai ma zargi bane abin da ke faruwa ne, saboda an ce rana wanka ba ya boyin cibi. Gaskiya kuma ba a taro an zama daya ba. Yawanci maza ba su rike haƙƙin aure ba, kuma matan na abin da suka yi bayani akai suna da gaskiya, saboda idan aka rike haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin, ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla. Saboda yawanci za ga wasu mazajin tun ranar da aka daura aure ana gaya musu da ci da sha da sutura da ciyarwa da kiwon lafiya da wurin kwana da sauransu, ya tashi daga wuyan mahaifi ya koma ga ainihin miji. To amma abu mamaki yawanci za ga cewa nan ne ake fadi, nan ake barin maganan nan. Wani ma ba a ma isan masa da wannan sakon, wani ma din ya san sakon kuma ya san bayanin da aka yi, amma abin mamaki ya watsar kenan. Daga ranar da aka ce ta zo gidan shi, in dai har yana da dabbobi zai yi tatsa ya bata nono, ko yana da dawa ko masara ko abinci da zai bata, shi yana ga ya gama komai kenan. Haƙƙin nan da ya rata a wuyansa, ya dauki haƙƙin nan gaba ɗaya, ya rata a wuyan matarsa, saboda ita ce za ta je talla, ita za ta ciyar da gidan, ita ce za ta yi suturanta da suturan ƴaƴan. Wasu ma abun kunya, abun ban mamaki, hatta ma ɗakin da matar za ta zauna ba abun mamaki ba kaga wasu su suke faɗi tashi su ga cewa su yi wannan ɗakin da za su zauna.
Kana ne su matan za su yi ɗaki?
Kwarai kuwa yawancin wasu mata haka suke, abin da ke faruwa kenan. Kuma za ka ga cewa mazajen nan suna da lafiyansu, suna da arziki, Allah ya musu wadatan da za su tabbatar cewa su wannan haƙƙin da aka ce musu ya rata a wuyansu, yadda za su tafiyar da shi ba za su tafiyar da shi ba. Abinda matan nan suka faɗi gaskiyan su ne, kuma haka yake faruwa.
Bari mu koma wurinka Malam Muhammadu Rabiu. Kadeji Alhaji Abubakar Sadiq ya tabbatar da wannan zargi. Ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala?
To alhamdulillah, kafin in ce komai dai ina ma shi chairman da ya kawo yayi tunanin cewa ya kamata a ce a duba wannan illa da take gudana a cikin al'umma planning. Na farko dai Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah ya ba su ikon aiwatar da wannan al'amari da suke da burin yi a ciki. So alhamdulillah, kamar yanda shi dan uwa na yi bayani, lallai talla matan Fulani, mu dai mun waye gari mun ga matan Fulani suna tallan nono, amma dur haisu ma darar zamani, duk inda zamani ya karkata ya kamata a ce an karkata wurin. Saboda haka lallai wayannan illoli da aka karanta, lallai illoli ne wanda suka sun shafi al'umman Fulani. Saboda haka ni ina ba da goyon baya 100%. Shugabannin Fulani lallai su zagi damtse su yi duk abin da ya kamata su yi na su ga cewa sun kawar da wannan illa da ta taimu Fulani tarnaƙi a rayuwarsu gaba ɗaya. Saboda haka lallai ne mazajen Fulani su san cewa haƙƙin aure wani abu ne wanda yake daga ran da aka ɗaura maka aure, ka riga ka ɗauki alƙawarin cewa komai laluranta ka ɗauka. Saboda haka ba ta dama da je talla ɗin ga illa ne wanda yake yana shafar rayuwanta, ya shafi rayuwanta, kuma ya shafi rayuwar addininsu gaba ɗaya. Idan ba su yi kokari sun gyara ba, babban abun shi ne za su je su haɗu da fushin Ubangiji akan wannan abun da yake faruwa.
Amma to wani tsari kake ganin ya kamata a bullo da shi dan ganin an cimma nasara akan wannan yunkuri da aka yi, kai a tunaninka?
To a tunanin na farko shi ne lallai ne su shugabannin su yi tsayin daka su ga cewa sun fahimtar da Fulani illan wannan talladin. Babban illan dai shi ne, matsalar da muke da shi shi ne rashin karatu.
Wato karanin a wayar da kai?
A wayar da kansu, a nuna musu mahimmancin da kuma illan da tallan nan ke haifarwa. Insha Allah ta'ala, idan aka yi haka, aka jawo malamai ciki da kuma wanda suke sun fahimci yadda zamani ke tafiya, insha Allah ta'ala ina ganin wannan abun zai zama tarihi. Kuma su Fulanin da suke wahala akan wannan talla, insha Allah ta'ala za su yi godiya akan canjin da aka samu akan wannan al'amari, insha Allah ta'ala.
Na'am, Alhaji Abubakar Sadiq, mun dawo wurinka. Yayi maganan wayar da kai, kana ga wayar da kan nan abu ne mai sauki a wurinku, ganin yadda al'umma Fulani ba karamin yawa ne gare su ba, ko a arewacin Najeriya barantana a ce an danna kudu?
To gaskiya ne ba karamin abu bane amma kuma dole ne a yi shi. Wadda kan Fulani shi shugaban wannan kungiya ta Miyetti Allah ya riga ya ba da umurni ga rassan jihohi na wannan kungiya da ai duk mai yiwuwa duk wata hanya da za a bi ta amfani da kafofin watsa labarai ta wuraren lokacin suna, lokacin daurin aure, lokacin bukukuwa a tabbatar cewa kamar da shi ma ya bayani malamai sun fada ma mazaje illar wayannan abubuwan da kuma sanin haƙin da ya rata a kansu. Kaga kuwa idan aka yi wannan wani zaka ga lokaci ana cewa ai kan magiya waye da zaran matan nan ba wai muna zuga matan nan su yi ma mazajen su bore bane, a'a idan matan nan suka san cewa ga haƙin su, mazan kuma suka gane cewa mata sun san haƙin su, dole fa su dawo su tabbata cewa sun biya wayannan haƙoƙin da ke rataye a wuyansu. Sannan kuma muna kokari wajen tabbatar da cewa duk wata hanya da zamu bi kamar da nayi bayani da farko wajen wayar da kan al'ummar Fulani game da muhimmanci, don duk abin da zaka ko abu da zaka kamar da ake maganar tallan nan ko nonon kake da shi idan baki sayar da nono mai kyau ai kaga cewa wasu ma za su kyamaci wannan nonon ne, saboda haka wannan abun kirki ne, abun alheri ne wanda ake tallata ma jama'a cewa a daina ko kuma a tsaftace. Don wasu na ganin cewa gaba daya an ce a daina talla, ba wai magana da ake nufi, ana nufi a tsaftace wannan sana'ar ta sayar da nono.
Kuna ne ai wani tsari wanda za a
riga tsare-tsaren da ake da su shine already an riga an ba da umurni ga rassan kungiyar na duka da shugabanni a yi kokari a haɗu da gwamnati, don idan wannan abun dole gwamnati ta shigo ita karan kanta ta taimaka wajen yin rumfuna inda Fulani masu da nonon za su rinka zama. Shugabannin kungiyoyin nan su yi kokari a kafa kungiyoyin gama kai wato cooperatives ma matan nan don su ma su rinka cin buri da kuma amfani moriya na gwamnati da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba, idan ana ba da tallafi su ma su rinka ci, saboda in kai kadai ne ka nemi ma taimako wajen gwamnati ba ta maka ba, amma idan kuna haɗe a kungiya za a tallafa muku, idan aka ga wani tallafi za a ce akwai kungiya kaza a tallafa mata, idan ma nonon za ku yi sana'ar nono kuna da rumfan da za ku zauna, idan ana ba da tallafi idan kina sayar da nono ne kila rana ɗaya 1,000 ko naira 500 sai ki sayar da nonon na 10,000-20,000 a rana ɗaya. Sannan kuma akwai sabon tsari na zamani na kiwon dabbobi wanda matan na idan aka taimaka musu akuyoyi ne, tumaki ne, kaji ne, shanu ne, suka taimaka ba wai dole kawai magana nono dinga ba, idan suka samu sana'o'in yi za su taimaka ma kansu, taimaka ma iyalansu, saboda haka ba wai an ce rana daya za a katse maganar tallafi, a'a za a tsaftace ne, saboda ba wanda zai iya ce maka hana sana'a. Sana'a daban, talla irin wanda yan uwan matan Fulani suke a yanzu duk wani abu da kaga cewa an ce a hana to wallahi in ka duba akwai ina da illa ne.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji gudunmuwar da kungiyar Miyetti Allah ke nema domin cimma wannan burin. Yanzu a madadin bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na ƙasa na kungiyar Miyetti Allah, da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar, sai kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya.
A gaida alheri Grace Abdu kafin mukammala shirin ga labarai amma a takaice.
Kuma a takaicen, wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin Koriya ta Arewa da dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. ‘Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma’aikatun gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba, suna masu jaddada cewa za a iya cimma magaya.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin gaba ɗayansa, sai kuma injiniyanmu na yau ne Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.